Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 15 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bar Abuja zuwa kasar Belgium domin halartar taron shugabannin tarayyar Turai da na kasashen Afirka. To ko me ake saran tattaunawa a taron? Ga abinda mai magana da yawun fadar gwamnatin Najeriya Malam Garba Shehu ya ce.
Akwai abubuwa da yawa da ake da tattaunawa, abubuwa da suke sun dangane harkar diplomasiya da zaman lafiya a duniya gabaki daya. Za a tattauna akan waɗannan batutuka. In ban da wannan, akwai abubuwa da suka shafi tattalin arziki.
To za ku ci ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa babbar jojin jihar Zamfara a Najeriya ta kaddamar da wani kwamiti da zai yi bincike akan laifuffukan da ake zargin mataimakin gwamnan jihar Barista Mahadi Aliyu Gusau ya aikata. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Rasha ta faɗa a yau Talata wasu dakarunta da ta jibge a kusa da iyakar Ukraine za su koma tungayensu bayan sun kammala atisayensu na soja. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha Igor Konashenkov ya ce za a ci gaba da gudanar da gagarumar rawar daji a faɗin ƙasar, amma ya ce rukunonin yammaci da na kudanci sun kammala atisayensu kana sun fara komawa tungayen nasu, sai dai ba iya tabbatar da komawan sojojin nan da nan ba. Yayin da atisayen ke zuwa ƙarshe, sojojin kamar yadda suka saba za su yi tattaki zuwa bariki da suka fito, in ji kakakin rundunar gundumomin kudanci da da yammaci da suka kammala atisayen sun fara tattara kayansu a cikin jirage da kuma motoci. Wannan sanarwar na zuwa ne yayin da ake kokarin bin diplomasiya wurin warware mamayar da ake fargabar Rasha za ta kaiwa Ukraine. Shugaban Jamus Olaf Scholz ya je Moscow a yau Talata domin tattaunawa akan batun rikicin Rasha da Ukraine da shugaba Vladimir Putin, a lokacin da Jamus ke kira ga sasantawa cikin lumana. Kane ta yi kashedi cewa lamarin ka iya rinchabewa a kowane lokaci. Ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta faɗa a wata sanarwa cewa lokaci ya kai da ya kamata Rasha ta janye daga rikicin kada ta janye sojojinta daga kusa da iyakar Ukraine. Shugabannin Afghanistan masu tsaurin ra'ayin Islama suna shirin sake duban manufofinsu game da Amurka idan gwamnatin Joe Biden ta ki amincewa da dawowar ƙasar baki ɗayan ƙadarorinta na dala biliyan 7 da Amurka take tsare da su. Shugaba Biden ya bada umarnin shugaban ƙasa a ranar Juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware dala biliyan 3 da miliyan 500 a cikin kudaden Afghanistan da take tsare da su domin taimakawa aikin jin kai a Afghanistan din. Sauran biliyan 3 da miliyan 500 za su ci gaba da zama a Amurka domin biyan diyyar shari'a na Amurkawa da ayyukan ta'addanci ya shafa, musamman hare-hare da aka kai a ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001 a Washington da birnin New York, wanda har yanzu kotuna ke aiki a kansu. Kakakin Taliban ya fitar da wata sanarwa a jiya Litinin, yana mai cewa hare-haren na ranar 11 ga watan Satumba bai shafi Afghanistan ba. Kakakin ya ce idan Amurka ba ta sauya matsayarta ba, kada ta cika ba da takalar da take yi, hakan zai tilasta masarautar ta musulunci ta Afghanistan ta sake nazari akan manufofinta kan kasar. Kungiyar Taliban ce ke mulki a Afghanistan a lokacin da aka kai hare-hare na ranar 11 ga watan Satumban, kada ta baiwa Osama bin Laden mafaka, shugaban kungiyar ta'addanci ta Al-Qaeda, kada ya shirya kai hare-haren akan Amurka. Mamayar da Amurka ta jagoranci akan Afghanistan makonni bayan hare-haren ta hambarar da gwamnatin Taliban bayan da ta ki amincewa da bukatar Washington ta mika bin Laden. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai sun ce akalla mutane 7 sun mutu ciki har da yara 2 a cikin wata fashewa da ta tada wuta a wani ginin gidajen kwana a kudancin Faransa a jiya Litinin. Jama'ai sun ce ana ci gaba da nema akalla mutane 2 da suka bata. Ministan harkokin cikin gidan Faransa Gerard Darmanin ya je inda abin ya faru, kana ya ce kimanin mutane 30 ne suke fama da rauni da kuma rudewa daga fashewar ta safiyar jiya. wani gidan rediyon yanki na France Bleu Roselin ya faɗa cewa fashewar ta auku ne a ƙasan wani ginin bene mai hawa biyu inda ake sayar da abinci. Nan ne kuma wutar ta bazu zuwa gine-ginen da ke kusa da wurin. Mai shigar da ƙara a Perpignan, Jean David Cavell, ya ce tukunyar iskar gas ce ka iya tada fashewar, amma har yanzu ana ci gaba da binciken musabbabin fashewar. A jiya Litinin, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya yi amfani da dokar gaggawa da ba kasafai ake amfani da ita ba domin tunkarar zanga-zangar da masu manyan motocin dakon kaya suke jagoranta, inda suka mamaye tituna a babban birnin kasar da birnin Ottawa da kuma wasu manyan hanyoyi kan iyakar kasar da Amurka. Trudeau ya ce dokar gaggawar za ta baiwa hukumomi ƙarin ƙarfi da za su kama duk wani mai zanga-zanga kana su kwace motocinsu na dakon kaya. Karamar Prime Minister Canada kuma Ministar Kuɗi Chrystia Freeland ta ce gwamnati za ta yi amfani da dokokin halatta kudaden haram ta auna shafukan tattara kudade ta yanar gizo da suke tallafawa da kuɗi wurin yin wannan zanga-zangar ta hana shige da fice. Masu zanga-zangar a motocin dakon kayan da wasu motoci sun taru a Ottawa makonni biyu, suna nuna kin amincewansu ga tilasta yin rigakafi akan masu motocin dakon kayan da wasu dokokin coronavirus. An buɗe wata hanyar Amurka da Canada a ranar Lahadi bayan kusan mako guda inda 'yan sanda suka kama mutane da dama. A ƙarshe, shahararren dan wasan tennis Novak Djokovic yana shirin janyewa daga manyan gasar zakarun duniya guda biyu idan har za a nemi sai ya yi allurar rigakafin COVID-19 kafin ya shiga kasashen da za su ɗauki bakoncin wasannin. Yayin wata tattaunawa da BBC a yau Talata, zakaran duniya a fannin wasan tennis na maza ya ce zai ci gaba da kalubalantar yin allurar rigakafin kana wata kasada ce yake dauka, ko da kuwa hakan zai dalilin rashin shiga gasarsa na wasan da za a yi a Faransa da kuma wanda za a yi a Birtaniya wata guda bayan na Faransa din. Matsayar da dan shekaru 34 dan asalin kasar Serbia ya dauka na zuwa ne makonni bayan da ya samu matsala da jami'an migration na kasar Australia, lamarin da ya hana masa lashe gasar Grand Slam wanda aka gudanar a Melbourne a Australia, wata gagarumar gasa a shekarar 2022 yayin da aka maida shi kasarsa. A wata sabuwa kuma akan batun COVID-19, tsibirin Cook ya samu bullar COVID-19 a karo farko. Prime Minister kasar Mark Brown ne ya faɗa wa manema labarai a ranar Lahad cewa wani da ya kai ziyara ne gwaji ya tabbatar da ya kamu a ranar Alhamis da ta gabata a tsibirin Rurotonga, tsibiri mafi girma a cikin tsibirai 15 na kasar ta yankin Pacific ta Kudu.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu tabo bangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bar Abuja zuwa kasar Belgium domin halartar taron shugabannin tarayyar Turai da na kasashen Afirka karo na 6 domin tattaunawa akan batutuwa da dama, ciki har da zaman lafiyar kasashen duniya, tattalin arziki da kuma dangantakar diplomasiya. Malam Garba Shehu, babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, na daga cikin tawagar shugaba Muhammadu Buhari, ya yi wa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ƙarin bayani akan ziyarar kafin su bar Abuja.
Taro ne na musamman da kasashen Turai, wato European Union, suka shirya da su da shugabannin kasashen Afirka. Wannan taro akan yi shi daga lokaci zuwa lokaci don kyautata dangantaka a tsakanin bangarorin guda.
Kamar menene abubuwan da ake fatar zai tattauna kuma wace moriya ce Najeriya za ta samu daga wannan taron da za a yi?
Akwai abubuwa da yawa da ake shiri za a tattauna. Abubuwa da suke sun danganci harkar diplomasiya da zaman lafiya a duniya gabaki daya. Za a tattauna akan waɗannan batutuka. In ban da wannan, akwai abubuwa da suka shafi tattalin arziki. Za a tattauna yadda za a samar da kuɗaɗe don bunƙasa manyan ayyuka na samar da ci gaba a ƙasashe. Ci gaba ɗorewa gaba wanda yake ya shafi al'umma gabaki ɗayansu, ba wai wasu a ware ba. Ci gaba kuma wanda ake fatan samu musamman wajen amfani da makamashi wanda yake mai tsafta mai lafiya, kamar wato harkar sola din nan. Banda haka akwai abubuwa da suka shafi al'adu da harkar ilimi da kuma sha'anin corona nan da yadda za a bunƙasa ko yadda za a samar da sarrafawa da samar da ita kanta allurar rigakafi a kasashenmu na Afirka, wato ba tare da sai an siyo daga kasashen waje ba.
Da yake kayi magana makamashi da kuma ilimi, shin za a kawo doki ne na gudunmuwa ta kuɗi ko kuwa ta kayan aiki ko fasahar zamani ce za a yi amfani da ita a shigo da shi Najeriya da sauran kasashe masu tasowa?
To shi ka san wannan lambari na dumamar yanayi bane da yake gata ta ci sai akai dan a yi maganinsa. Yawanci kasashe irin namu makamashi muke amfani da shi wanda ana ganin cewa zamaninsa ya kusa kauce ba. Kamar harkar gas, man fetur da coal. Kasashen Turai sun ci gaba kuma suna ta haɓaka waɗannan abubuwa. To lallai kuwa akwai matakai da kowace ƙasa ta ɗauka za ta cimma daga nan zuwa wani lokaci nan gaba, musamman wajen samar da makamashi kamar amfani da sola wajen ba da wutar lantarki har da sha'anin motoci da sauran daga jirgin ƙasa. Saboda haka ita za a tattauna waɗannan abubuwa, yaya su ma ƙasashen Afirka za a tallafa muku don su samu ci gaba wajen canja wato hanyoyin samun na makamashi zuwa hanya da ta dace da zamani da kuma dace da lafiya da kuma maganin tumamar yanayi.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. A Najeriya, babbar jojin jihar Zamfara a arewa maso yammacin kasar, Justice Kula Aliyu ta nada tare da kaddamar da wani kwamiti na mutum bakwai da zai gudanar da bincike akan laifuffukan da ake zargin mataimakin gwamnan jihar Barista Mahadi Aliyu Gusau ya aikata. Wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malumfashi na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Kwamitin wanda babban jojin jihar ta nada litinin din nan na da wakilai bakwai karkashin shugabancin babban lauyan gwamnati mai murabus wato Justice Haliru Tankusuba San, kuma Barista Ashiru Dahiru Tsafi a matsayin sakataren kwamitin. Cikin jawabin ta jim kaɗan bayan ta rantsar da su, babban jojin jihar Justice Kulu Aliyu Isa ta bayyana cewa bisa sashe na 188.5 cikin bakka na kundin tsarin mulki ya zama wajibi gare ta ta kafa kwamiti mai mutane bakwai amintattu masu kyawawan halaye da ɗabi'u da rikon amana don gudanar da aikin binciken zarge-zargen da ake yi wa shi deputy governor. Saboda haka sai ta kira ga wakilan kwamitin da su haɗa kai aiki tare da tsaye da hankalinsu ga abubuwan da ke kunshi a cikin sanarwar korafe-korafen da ake yi wa shi mataimakin gwamnan. A nasa jawabin, babban lauyan gwamnati mai ritaya Justice Haliru Tankusuba ya bada tabbacin cewa za su gudanar da aiki da ke gabansu bisa tafarkin tsarin mulki tare da baiwa mataimakin gwamna damar kare kansa daga zarge-zargen da ake yi masa. Komi 'yan jam'iyyar PDP za su ci game da cigaba da wannan batun tsige deputy governor.
Abinda aka ce gajiya kotu shi lauyan APC an ce ya ja kunnan waɗanda yake kariya kada su fita hurumin abinda kotu ta bayar na court order. Ya ba da ka'ida cewa an aiko mishi da sambaci amma ran juma'a shi lauyan APC bakwai ga wata yana bi da kara mishi sati guda kwana 21 wata guda. To amma waɗannan maganganu su ne suke son su yi amfani su kore abinda ita kotu take tabbatar da shi cewa har yanzu akwai hana kada su yi wani abu akai. To amma ita Chief Joy ta Ibris
Alhaji Shettima Rijiya, sakataren jam'iyyar PDP a jihar Zamfara. Na nemi jin ta bakin kwamishinan shari'a na jihar Zamfara, Barista Junaidu.
To abin da ke faruwa kusan wata bakwai da ya wuce, an zo an nemi abin da aka ce ma interim injunction ta expert, ta wani rukun da ake yi ga kotu ba tare da wanda ake kara ya sani ba, cewa ga wani abu ya taso da gaggawa muna neman a gaje mu don karan abin faruwan da ba a so. An zo a Abuja an nemi wannan umarni, kotu ta ba da wannan umarni. Da tsara wannan umarni sati biyu kawai yake yi, da yayi sati biyu na umarni ya bi iska, dole a zo a mai matsaya a kira abokan shari'a a cewa to ga abinda abokan shari'a kuke bukata, cewa yana son a dakatar ku da yin kaza, ku faɗi ya faɗi kotu yanke hukunci. Amma kotun koli tana jira ta riga ta ce da zaran an ba da wannan umarni na wucin gadi to sati biyu ke yi, da ya sati biyu ya kare shi kenan ya da iska ya gama. To in ka lura abin da balon da ke faruwa a cikin jihar Zamfara, bancin an ba da wannan umarni na wucin gadi an dauki watanni masu yawa ba a yi komi ba. Lauyan bangaren gwamnati ya zo ya shigar da koke gaban kotu cewa a hadu ba a gani lokacin da aka yi maganar umarnin nan ya riga ya wuce ba a yi komi ba, kotu ba ta yi komi ba. Don haka ga tunda kowa ya san cewa umurnin ya bi iska ya wuce sai aka cigaba da abin da ake yi. To bangaren mataimakin gwamnati su kuma da jam'iyyar PDP gana majalisa ta cigaba da abin da take yi sai suka gano cewa lalle suna bisa ruwa fa. Bari su dawo kotu su nemi adakatar. Sai suka zo shiga da korafi a gaban kotu ranar Alhamis cewa suna roƙon da gaugawa kotu ta dawo da wancan tsohon hukunci da ta taɓa bayarwa na cewa kada majalisa ta cigaba da maganar cige mataimakin gwamnati. Kuma dama abin da ke faru tun harko ba abin da aka kawo na maganar cige mataimakin gwamnati. Take dace ko aka aika mishi ba wai notice bane maganar cigewa ba.
Kwamishinan shari'a ta jihar Zamfara Barista Junaidu Aminu Kaura.
Sani Shaibu Malamfashi murar Amurka daga Gusau a Najeriya.
To madalla a gaida Sani Shaibu Malamfashi da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A yanzu haka dai sama da mutane 10,000 ne da suka fito daga karamar hukumar Mariga ta jihar Niger Najeriya ke zaman gudun hijira a sakamakon yadda 'yan bindiga suka tarwatsa su daga garuruwansu. Bayanai dai sun nuna cewa sama da garuruwa 300 ne suka zama kangayi a sakamakon wannan tashin hankali na 'yan ta'adda da ke aukawa jama'a. A wannan karamar hukuma ta Mariga mai iyaka da jihohin Zamfara, Kaduna da kuma jihar Kebbi. A yanzu dai waɗannan dubban jama'a da suka bar mahallan nasu suna zaman gudun hijira a garin Kwantagora, al'amarin da yasa masu ruwa da tsaki akan sha'anin al'amura a karamar hukumar ta Mariga suka kaddamar da neman taimakon agaza masu. Tare da gudanar da taro domin neman gano sabbin hanyoyin da za a kai ga ɗaukar matakin shawo kan wannan al'amari. Kwamishinan matasa da wasanni na jihar Niger, Barista Abdulmalik Sarkin Daji, wanda ɗan asalin wannan ƙaramar hukuma ne, ya yi ƙarin haske akan garuruwan da suka zama kangayi a yankin na Mariga.
Abun nan ya fi taba mu sosai don yau kasan Mariga local government in ka dauka sama da gari kusan 70-75 sun riga sun tashi. To ga masu gudun hijira a ko'ina, to ba mu son mutanen mu su daga yara su zama maroka su zama kaskantattu. Sai sa muka kira wannan taro domin mu tattauna muga hanyar da za mu bi. Mu da Allah ya mu rufe asiri, wani hanya za mu bi mu kawo gudunmuwa bakin iya abin da Allah ya hore mana. Mu ce maka musu mu tallafa musu mu tabbatar da basu daga yara ba.
Me kuke ganin za a yi domin tara wayannan mutane da ke shigowa da bindigogi a wannan karamar hukuma?
Eh, to wannan ba za mu bayyana ba. Kaji zauren taro sun ba da shawarwari, za mu kuma hada wannan shawarwari duka suna da muhimmanci mu gabatar a gaban mai girma gamna. Kuma mun tabbatar da zai taimaka ma jami'an tsaro a bisa abubuwan da muka tattauna a yau.
Yanzu kuna da adadin yawan garuruwan da babu kowa a karamar hukuma Mariga?
A kware da gaske, in ka dauko daga bakin Okuru, kaje Ubaru, kaje Makici, kaje Maruba, kaje Galma, kaje Kurigi, zuwa Dogo, Gondawa, zuwa Madumbu, Farau, Kwawu, Faradoka, Gidan Dan Daudu, Kwanan Balabuzu, Kuyimo, Kunyo, Mazame, Kakihu, zuwa nan Inkwai, Eka, da dai sauran garurukan da sunan duka yana iya kawo maka amma lokaci ba zai bari ba. Duk wannan garuruka da lissafa maka babu mutum na Adam daya na kware da ke wannan wurin. Gabaɗaya wannan ya ci adda sun riga sun fatattake su sun bar wannan wurare nasu.
A taron dai, Kwamishina Abdulmalik Sarkin Daji ya bayar da gudunmuwar naira miliyan 10 domin taimakawa waɗannan 'yan gudun hijira.
Ni a matsayina na wakilin ku a gwamnatin jiha, a matsayina na kwamishinan wasanni da matasa na jihar Niger, na fi kowa damuwa da wannan bala'i da ake ciki. Dukkan ku da kuka taru a nan, haka nake samun kira. Wani ma sai kira da ya ce ga sunan ga sunan ga sunan, in na rasa abin da zan ce mishi sai in ce ga nan zuwa, domin shi ya kira ni yana gani ya samu sauki. Ni kuma da ni ke magani wannan al'amari da haka bai faruwa, don haka na ware kuɗi a madadina na kaina, kuma na gwada su a nan naira miliyan 10 na ba da gudunmawa
ko a cikin makon da ya gabata dai. Waɗannan 'yan bindiga sun yi awan gaba da hakimin garin Bobi da ke yankin na Mariga. Ga dai abinda wasu daga cikin mazauna garin ke cewa a lokacin da suka halarci wannan taro.
Suna Yakubu Safiyanu Bobi. A kwanaki ko lokutan baya dan Bobi bai san dan bindiga ba, sai dai ga wanda 'yan bindiga suka kuru. To da za a zo gaba ɗaya sai aka ci garin da yaki, an ɗauki hakimin gari, an ɗauki ɗiyan ƙanin shi, an ɗauki wasu ɗaiɗaiku.
Yanzu hakimi yanzu yana can?
Hakimi yanzu yana can, ba ma
wani. Me sunan hakimin Bobi?
Sunan shi Alhaji Jibrin Aliyu.
har nan fa da shi suka zo suka dauke
shi yana kofan gida ya dawo daga kwanta gure kenan yana zanna ɗan mintoci kadan to mu musan rayi ba sai dai labarin su sai ga sun shigo cikin gari
sunana Hassan Sa'idu Bobi kuma muna bukatun takamaimai ta kawo mana mafol a garin Bobi sannan kuma muna bukatun a kai mafol a garin Ukuru dan tunda abin da abubuwan ga da ya faru har yanzu babu wani jami'in tsaron da ya tako officially ya zo garin Bobi yayi muna jaje ko ya ce muna wani abu
taron dai wanda matsalar rashin tsaron ya hana a gudanar da shi a karamar hukumar Tamariga Alatilas aka karkatar da akalar shi zuwa garin Kwantagorar ya kuma samu halartar shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu da kuma kungiyoyin addinai sannan da sarakunan gargajiya da ma shugabannin jam'iyyun siyasa daban-daban gama dai abinda wasu daga cikin mahalarta taron ke cewa
sunana Pastor Arinze Joseph Ekwalo saboda haka gaskiya nayi matukar jin dadi na kiran wannan taro domin neman mafita na cikin wannan matsala da muka tsinci kanmu a ciki.
Ya girman rashin tsaron da yake a wurin ku ga mani.
Ai wannan matsala ranka dade ba a ma misalin shi domin abun ya kai inda ya kai wannan yaki ne kadai ne za a ce ya fi shi. Amma in ba haka ba gaskiya duk inda ake tunani wannan matsalan ya wuce wurin.
Yanzu wani hali jama'an wannan yanki suke?
Gaskiya halin da jama'an nan suke ciki na farko da waɗanda suke gidajensu suna cikin halin ɗarɗar. Babu kwanciyar hankali sannan waɗanda aka kora daga gidajensu su ma suna cikin wani hali na niyasu sannan uwa uba waɗanda ke hannun waɗannan mutanen ba su da tabbas na rayuwansu sai da abin da Allah ya yi
sunana honorable Abbas Adamu kasuwan Garba yanzu shugaban karamar hukumar Mariga Mariko hukumar Mariga abin ya kai sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ina mai tabbatar maka halin da karamar hukumar Mariga take ciki a yanzu gidajen da garuruwan da suka rage waɗanda kawai suke akan titi ne daga Bobi kasuwan Garba ta wannan tsallaken district guda biyu Wamba sai Mangoro kauyukan da ke cikin wannan manyan garurukan akalla kauye za a samu 300 babu ko daya ba mutum ko daya babban matsalan da ke ciki ma mutanen wannan kauyukan sun taso ba shiri abincin su yana can suturan su yana can sun baro ma waɗannan tsageru iyaka suke ganin dama su yadda suka yi da shi wanda ya matsu da yunwa ya nufi kauyukan nan domin ya samu abin da ya debo daga gidan shi domin ya samu abin da ya ciyar da iyalin shi sai dai mu samu labarin an rike shi
sunana Alhaji Aminu Musa Bobi shugaban jam'iyyar APC ta arewacin jihar Niger karamar hukumar Mariga a yanzu babu gida 20 gari 20 takamamme inda ake sallan juma'a cikin kwanciyar hankali cikin natsuwa babu gari 20 da ke kwana su tashi tare su samu awa 20 suna ko awa 5 suna bacci kullun cikin tarnaki da tashin hankali a yanzu abun nan ya mamaye karamar hukumar Mariga yau suna nan gobe suna can jibi suna can ba tare da waɗannan mutanen ba zaka ci mu wannan group din daban wannan group din daban gaba ɗaya sun mamaye karamar hukumar Mariga
batun da cewa sojoji sun auka ma impression dajin na Mariga ba gaskiya bane ko meye
to ni wallahi ma a bakin ka nake ji cewa sojoji sun auka ma impression daji ni na sanin a gargashin committee din mu da muka kafa na sarakuna wanda nake jagoranta muka yi da notin kuɗi naira miliyan 1 muka kai ma commander sun dai zagaya daga kamfanin Bobi zuwa ta gina amma bamu da tabbacin cewa sun shiga wuraren nan sun ma yi aikin amma yanzu cewa sojoji sun afka ma yan fashin daji har yanzu babu wani takamaiman labari saboda bamu gan su ba
bayanin da shi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi kenan bai fara tasiri ba a wannan
har yanzu bamu ma san maganar da ya muna tasiri musamman a jihar Niger ba saboda matsaloli ne da suka kewaye jihar Niger musamman arewacin jihar Niger
kawowa lokacin hada wannan rahoto dai garin na Kwantagora na ci gaba da tumbatsa da jama'a musamman mata da yara kanana da ke tserewa daga kananan hukumomin Mariga da kuma Magama a sakamakon hare-haren waɗannan ƴan bindiga Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
irin yanda ta wakana kenan karshen makon da ya gabata a hilin kokowar gargajiya na Bambirin Yamai inda aka sake maimaita abin da ya wakana wata guda da ya gabata a karon karshe na karo na 42 na takobin kokowar gargajiya na jamhuriyar Niger inda a wancan karon gaban shugaban kasar jamhuriyar Niger Bazoum Mohamed dan kokowar jihar Dosone Isaka Isaka ya turmushe Aibu Hassan na jihar Maradi sai dai a wannan karon kogo ne ya birkice da mujiya inda Aibu Hassan na Maradin ya hankade Isaka Isaka na Doso a karon karshe na Kofi Ertel wanda ya zo ko a matsayi na uku shine Zakiru Zakari na jihar Tawa yayin da Rabiu Kankura na jihar Agadez ya taho a matsayi na hudu ƴan wasa 16 ne na kokowar gargajiya na jihohi 8 na jamhuriyar Niger suka shiga wannan kwamfalar ta takobin Ertel ta wannan shekarar ta bana kenan ƴan wasa biyu a kowace jiha a wasannin kofin hukumar kwallon kafa ta nahiyar Africa CAF ko CAF Renaissance Sportive de Berkane ta kasar Morocco ita ce tawa Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta jamhuriyar Niger cibiyar da uku a kasar Morocco a rukunin D yayin da Simba Sport Club da kasar Tanzania ta kakkabike ASEC Mimosa ta kasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast da ci 3-1 a wannan rukunin na wasannin kwallon kafa na CAF ko kuma CAF na Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta babban birnin Yamai a rukunin D RSB Berkane ta kasar Morocco ce ke kan gaba da maki 3 sai Simba Sport Club ta kasar Tanzania da maki 3 ita ma sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta babban birnin Yamai jamhuriyar Niger da ASEC Mimosa ta Abidjan Cote d'Ivoire da basu da maki ko guda zo ke yanzu a ranar 20 ga wannan wata na Fabrairu ne idan Allah ya kai mu ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast za ta karbar bakuncin RSB Berkane yayin da a babban birnin Yamai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ke karbar bakuncin Simba Sport Club ta kasar Tanzania idan ko muka leka a kasashen Turai ana can yanzu haka ana gab da tashi a karo da karo sai dan rago na wasannin Champions League na club din da su kasance zakaruwa kasashen su a nahiyar Turai tsakanin Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa da Real de Madrid ta kasar Spain ko kuma Spain yayin da Sporting Club ta kasar Portugal ke can tana karawa da Manchester City ta kasar Britania ko Ingila sai kuma gobe Laraba idan Allah ya kai mu Bayern Munich ta kasar Jamus na goga da Salzburg ta kasar Autrichia yayin da club din Inter Milan na kasar Italia ke karbar bakuncin Liverpool ta Britania ko Ingila Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
takaitattun labaran duniya
to Maryama takaice kasar Russia ta faɗa yau Talata wasu dakarunta da ta jibge a kusa da iyakar Ukraine za su koma tungayen su bayan sun kammala atisayin soja Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha Igor Kodashenkov ya ce za a ci gaba da gudanar da gagarumar rawar daji a fadin kasar amma ya ce rukunonin yammaci da na kudanci sun kammala atisayensu kana sun fara komawa tungayen nasu sai dai ba iya tabbatar da komawan sojojin nan da nan ba Shugabannin Afghanistan masu tsaurin ra'ayi Islama suna shirin sake duban manufofinsu game da Amurka idan gwamnatin Joe Biden ta kiyamancewa da dawowar kasar baki ɗayan kadarorinta na dala biliyan 7 da Amurka take tsare da su. Shugaba Biden ya bada umarnin shugaban kasa a ranar Juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware dala biliyan 3 da miliyan 500 a cikin kudaden Afghanistan da take tsare da su domin taimakawa aikin jin kai a Afghanistan din. Sauran biliyan 3 da miliyan 500 za su ci gaba da zama a Amurka domin biyan diyyar shari'a na Amurkawa da ayyukan ta'addanci ya shafa musamman hare-hare da aka kai a ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2001 a Washington da birnin New York wanda har yanzu kotuna ke aiki a kansu. A ƙarshe jami'ai sun ce akalla mutane 7 sun mutu ciki har da yara 2 a cikin wata fashewa da ta tada wuta a wani ginin gidajen kwana a kudancin Faransa a jiya Litinin. Jami'ai sun ce ana ci gaba da neman akalla mutane 2 da suka bata. Ministan harkokin cikin gidan Faransa Gerard Darmanin ya je inda abin ya faru kana ya ce kimanin mutane 30 ne suke fama da rauni da kuma rudewa daga fashewar ta safiyar jiya.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki ba dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.